Gwamnatin Najeriya ta fara farautar mutane 90 da suka hada da 'yan Najeriya da kuma baki da suka karye dokar killacewa don annobar cutar corona bayan shiga kasar daga kasashen India, Turkiya da Brazil. Hakan ya fito ne a wata sanarwa dauke da san hannun sakataren gwamnatin kasar kuma shugaban kwamitin yaki da annobar corona Boss Mustafa. Manajan kota kwana na kwamitin yaki da annobar corona Dr. Muktar Muhammad ya yi karin bayani.
Tsari ne da aka bujiro da shi saboda a kare 'yan Najeriya daga tazarar wannan cutar a kuma kiyaye waɗanda suke shigowa cikin ƙasar nan. Za kuma mu ci gaba da dubawa mu tabbatar da halin da ake ciki a sauran ƙasashe ba waɗannan uku ba. Mu ga cewa ko za mu rage ƙasashe ko kuma za mu kare wasu. Mun yi bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar cewa jami'ai sun kiyaye duk mutanen da suka shigo daga wannan ƙasar. To amma abin takaici shi ne duk da yawancin 'yan Najeriya waɗanda suka shigo sun ba da haɗin kai kuma sun bi wannan doka yadda ya kamata. Wasu 'yan tsiraru suka bijire, suka ƙi bin wannan umarni, suka silage, suka fice daga wuraren da ake buƙatar a killace mutane. Saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki domin a kare al'umma, domin a tabbatar da cewa mun tabbatar da ingancin lafiyarsu kuma ba su kasance haɗari a cikin jama'a ba. Shi yasa muka nemi waɗannan mutane duk inda suke a halin yanzu su dawo, muka buga sunayensu domin a yi musu gwaji a tabbatar da halin da suke ciki, sannan da buƙatar a ci gaba da killace su, mu tabbatar an killace su, a sake su kuma sanda ya kamata bayan an inganta da lafiyarsu.
Dr. Muktar ya ƙara da cewa akwai hukuncin da aka tanada ga waɗanda aka same su da karya dokar.
Abinda aka tanada na dangane da hukunci, abin da zai iya kasancewa ya zama an hana mutane ko an soke passport din su na tafiya na tsawon wata 6 ko shekara guda, wanda ko suna buƙatar tafiya ba za su iya yi ba. Waɗanda ba 'yan Najeriya ba, gaskiya wannan hukunci ne mai kauri kuma da za a ɗauka nan take. Za a soke visas su ko kuma a soke shedar na cewa sun zama 'yan ƙasa ko masu yin aiki a ƙasa suna da wannan izinin. Za a soke shi, to in aka soke shi ga dole a fitar da su daga ƙasar nan kenan.
Kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya James Sunday ya bayyana irin rawar da hukumar ke takawa wajen tantance masu shiga da fita cikin ƙasar.
Muna da abin da ake ce da shi MIDAS, Migration Information Data and System. Wannan wata na'ura ne daban wadda duk lokacin da mutum ya shigo za a kama alamun yatsunsa da kuma fuskansa da kuma sunayensa da inda ya fito. To duk mutumin da zai fita a ƙasar nan ko zai shigo in aka yi amfani da wannan na'uran, duk lokacin da gwamnati ke neman wani abu batun wani mai wannan sunan, da zara an sa wannan sunan inda aka haifi mutumin da shekarunsa da shauransu, to hoton mutumin zai fito da kuma duk abin da ya tanadi mutumin. Ba yadda za a ce mutum ya ɓuya da wannan na'uran. Duk inda mutum yake cikin ƙasa dole a gano shi.
Yanzu dai za a jira a ga irin hukuncin da za a yi wa waɗannan mutanen da suka karya doka bayan sun shiga hannu. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.